أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة شيبنا بهذا المحضر ويثاد به بنظرة تأتي لنا بالظفر. wannan fasali kenan
wannan ma shi wa da mun mutu zaki tajirin ma ibadati wacce ati masihi wa rawati
yana daga abin da ya kamata wannan daga cikin mutunzin shugaba sallallahu alaihi wasallama kubgar ruwa da albarkarsa da kuma bulbulowarsa da shafin shugaba sallallahu alaihi wasallama ko kuma addu'a sa mai girma
fi ma wa alaikum wallahi amma hadithin da bani fi qissatu gazwat tabuka
a cikin abin da Imam Malik ya rawaita a cikin muwadda da sayyidina Mu'adh bin Jabal a cikin kisan nan ta yakin Tabuka cewa su sun gangaro wata idaniyar ruwa a halin tana tsaffar da wani ruwa dan kadan wanda yake wata girman sa bai kai misalin tarko ba sai su dinga kamfata da hannayensu daga wannan idaniyar ruwa mai babbaga har sai da zama wani abu ya tattaru na daga wannan ruwa a gare su sannan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya wanke fuska ta sa da kuma hannayensa cikin wannan ruwa sannan ya mai da shi cikin wannan idaniya sai zama ruwa mai yawa ya babbaga daga cikin wannan idaniyar ruwa har mutane suka samu suka sha ya zo a cikin hadisin na ibn Ishaqa sai ya zama ruwa ya kece yana kwarara sosai har ana jin ƙararsa kamar irin fitar tsawa sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga sai na Mu'adh ya zama mu'jiza bici a cikin nan kenan akwai ba da labari da gaibu banda karuwar ruwa daga albarkarsa cewa ya ga Mu'adh bin Jabal ya kusanta gare ka ya Mu'adh idan dai rayuwarka ta yi tsawo Allah ya ja kwananka wata da za ka ga wannan jeji gaba daya ya zama wato wata aljanna ginanniya za ka ga nan gurin ya zama birni da kasaitattun gine-gine a cikinsa ya zo a cikin hadisin na sayyidina Bara'u da kuma Salamata bin al-Aqwayi hadisinsa shi ne mafi cika a cikin kisan nan ta Hudaybiya su sun kai wato 100,000 wato da 40 kenan arba ashata mi'atan su 114 ma'ana nawa kenan 1400 yawa su 1400 ne a yayin sulhun Hudaybiya ita kuma rijiyar da take a Hudaybiya ba za ta iya kosar da akuya 50 ba ma amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shayar da su da ruwanta muka yi mata tsinke wannan rijiya kowa yana son ya sha ruwa daga cikinta ya zama na bamu rage ko da ɗigon ruwa ɗaya a cikinta ba to sai bayan mun kwalkwale ta aka kai wa ma'aikin Allah kuka ruwa fa ya ƙare ga jama'a na da buƙata haka ma'aikin Allah sai zai zauna a gefen wannan rijiya Bara'u ya ce wa utiya bidalwin sai aka zo da wani guga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi tofi a ciki yayi addu'a sannan ya zura guga cikin rijiya. Sai yana sanar da mutumin akawa ya ce, shi bara'a ta sirwayar maiki Allah ya yi tofi kuma ya addu'a. Shi kuma salamatu sai ya ce, to, cikin bidiyo an yi da ni ban kiyaye mai ma'aikin Allah yi ba, ko dai tofin ya ko addu'a yi. Amma ni dai abin da na gani shi ne ruwa ya kwararo daga cikin rijiya. Ya zama na ruwa ya dinga ɓaɓɓula, har ya zama sun shayar da kawunansu sun ƙosar da su, sun shayar da kuma wato dabbobinsu da suke haya a kansu. Ya zo a cikin watan wannan ruwaya daga hanyar ta Ibn Shahabin a cikin sulhun Hudaybiya. Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zaro wata kibiya daga cikin kinana ta sa, sai ya sanya ta mana ya harba ta a tsakiyar rijiyar nan, wanda a lokacin da ya harba babu ruwa a cikin rijiyar ko dus. Mutane suka sha suka ƙoshi har suka durƙusa da raƙumansu, su ma raƙuman suka sha daga gare ta. Ya zo ga sayyidina Abu Qatada, cewa ya ambata cewa mutane sun kai wa shugaba sallallahu alaihi wasallama ƙara kishirwa a cikin wata daga cikin tafiye-tafiyensa. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo masa kula wadda ake tara ruwa a cikinta, irin ya ƙaramar butan nan. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta a dantsansa ya tallabe ta haka, sannan muka ga ya sa bakinta a bakinsa. To Allah ne masani, sanda ya sa bakin wannan kula a bakinsa ko tofi a ciki ko ko bai mai tofin ba, wallahu alam. Amma dai wannan wanda muka gani mutane sun sha daga wannan kula, kowa sai da ya sha ya koshi, kuma kowa sai da ya cika ƙwaryar da yake ɗauke da ita ko abin tara ruwan da yake da shi, sai da ya cika shi tab da ruwa. Bayan ya gama ya miƙo min kulata, ni dai a yadda nake tsammani yadda na ba shi haka ya dawo da ita, ba ɗuga ruwa ɗaya da yaro. Mutanen sun kasance su 72 ne, amma kowa ya sha ya ƙoshi kuma ya cika abin guzurinsa. Sayyidina Imran bin Husainin ya rawaita irin wannan hadisi. Al-Imam Tabari ya ambaci hadisin sayyidina Abi Qatada sabanin yadda abota sahihin hadisi suka ambace shi. Cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fita tare da su yana mai kai madadi, yana mai kai ɗauki ga ma'abota mota, ahalin mota, yayin da wato labari ya iske shi cewa an kashe kwamandojin yaƙinsa baki ɗayansu. Wannan yaƙi na mota, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kwamandoji guda huɗu ya naɗa a wannan yaƙin. Cewa sayyidina Abu Ja'far Ɗayyar ɗan Abu Ɗalib shine kwamanda na farko, in yayi shahada sayyidina Zaid bin Harisa ya karɓi tuta, shi ma in yayi shahada sayyidina Abdullahi bin Rawaha ya ɗauki tuta, shi ma in yayi shahada to sayyidina Khalid bin Walid ya ɗauki tuta. To ma insha Allah haka ya naɗa wannan kwamandoji har guda huɗu suka fita zuwa mota. Da aka je kuma fi'ilin yadda maki Allah ya lissafa ɗin nan duk gaba ɗayansu ɗaya bayan ɗaya haka suka dinga yin shahada, wannan ya shahada, wannan ya shahada, wannan ya shahada, har zuwa ƙarshensu. Sai sayyidina Khalid bin Walid shi ne Allah ya sa nasara ta tabbata a hannunsa, wato shi ne ya dawo da tuta gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, yana mai nasara. To lokacin da wannan labari mara daɗi ya iske ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ta da waɗannan kwamandoji da ya naɗa dukkaninsu sun yi shahada, to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya sake ɗibo ta runduna ya zaga da ita zuwa bayan gari don ya yi musu rakiya ya sallama da su ya zama wato ya aika su a matsayin madadi wayanda za su je su tallafa waɗancan kwamandoji su a wayancan runduna don a samu a yi nasara a cikin yaƙi. To yayin fitar tasa ne wannan abin da zai faɗa ya ku. Sai ya ambaci hadisi mai tsayi wanda akwai mujizozi a cikinsa da kuma ayoyi ga shugaba sallallahu alaihi wasallama. A cikin wannan hadisi akwai sanar da su cewa goben Allah ya kai mu za su yi rashin ruwa, za su rasa ruwa gobe, ba za su ga ruwa akan hanya ba. Sannan ya ambaci wannan hadisi na mida'a, wato wannan kula da aka faɗa. Ya ce mutanen sun kai 300 da ƙari. Ya zo a cikin kitabun musulmin cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Abu Qatada, ka tsare mun wannan kula taka za ta yi mana amfani, da sannan wani al'amari mai girma zai faru gare ta. Sai ya mutun hadisi irin wannan. Yana daga wannan mu'jiza ta shugaba sallallahu alaihi wasallama hadisin na sayyidina Imran ibn Husainin, yayin da wato kishirwa ta samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa a cikin wani daga cikin tafiye-tafiyensu. Sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fuskantar da mazaje guda biyu daga cikin sahabbansa, ya sanar da su cewa za su tattara wata mata a guri kaza, tana ɗauke da ko tana tare da raƙumi, kuma a wannan raƙumi nata akwai salkoki na ruwa guda biyu, su zo da ita, muna buƙatar ruwa ta taimake mu. Kan ta hadisi a ƙarshensu. To kuma fi'ilan yadda ma'aikin Allah ya siffanta ɗin, suka je wannan guri da ya faɗa, kuma suka tada wannan mata, suka zo da ita gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi izinin ta yadda ya zo ya kama bakin salkar ta ruwan, ya tuntsuro ba'ar ruwa a cikin wata ƙwarya, sallallahu alaihi wasallama ya aikata abinda Allah ya so ya aikata, ma'ana ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa, ya tattofa a cikin ruwan, sannan ya sake mai da shi cikin wato wannan salkata ta. Bayan ya mai da ruwa cikin sarka, sannan kuma aka buɗe wato sarka aka dinga tuntsirar ruwa a cikinta, kowa sai da ya cika abin da yake tara ruwa a ciki na daga abin guzurinsa. Sai na Imran bin Husaini ya ce, ni dai abin da nake tsammani wannan salkoki na wannan mata ba su ƙara komai ba sai cika, har bayan an gama ɗiba duk abin da za a ɗiba na ruwa. Ayari guda kowa ya yi amfani da shi ya gama, amma ruwan nan dai yana nan yadda yake, kamar ma ƙara cika shi aka yi. Sannan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a tara wannan mata daga cikin abin da yake da shi na guziri, aka tara mata kowa ɗan abin da yake da shi, ma'aikin Allah ya shimfiɗa ƙaton mayafi aka dinga zubawa, sai da aka cika mata abin da aka cika mata shi. Waƙala zahabi ko? Waƙala izhabi fa inna lam na'khudh mimma yaki shay'a. Ma'aikin Allah ya ce, toki tafi sauka lafiya, kin ga dai ba mu taba miki ruwanki ba, ruwanki yadda kika zo da shi nan yadda yake har yanzu, wannan da kike ga mun sha mun yi amfani da shi duka daga Allah ne, eh ke dai naki ba mu taba ba, kuma duk da aka ga hadiya na mun hada miki, a sauka lafiya. Amma dai Allah tabaraka wataala shine wanda ya shayar da mu. Ka karanta hadisi da tsawonsa. Ya zo ga sayyidina Sallama ta dan aka wawu. Shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi tambaya ko akwai ruwan alwala.
مال الفصل فأبرقها في قدر الفطوع فأنا قلتها
sai wani mutum ya zo da wata wato abin tara ruwa karami cikinsa ruwa ne kadan ba mai yawa ba fa afraga hafi kadahin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya juye wannan ruwa a cikin ƙwariya muka yi alwala baki ɗaya mu kowa da kowa ya alwala mu 1400 ne amma kowa kai dinga kamfatar ruwa kowa yayi ishe shi ya zo a cikin hadisin na sayyidina Umaru a cikin jeshin Usra ya ambata abin da ya same su na daga kishirwa Hassan ta kai cewa mutum sai yanka raƙumin sai soke raƙumin sa ya ciro tumburkumar raƙumin ya matse ta ya shanye ruwan cikin ta
fara yi ba Abu Bakar radiyallahu anhu da Nabi sallallahu alaihi wasallam ki du'a
sai sai na Abu Bakar ya nema daga gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a samu ruwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa zuwa sama bai sauke hannunsa ba har sai da sama ta motsa ya zamana sama ta goce da ruwa kowa sai da ya cika korai wato duk waɗanda suke gurin kowa ya cika abin da yake tara ruwa da shi amma wannan ruwan iya sansanin ma'aikin Allah aka yi shi bai tsallake wannan gurin ba in ka fita daga cikin sansanin sai ka gaba a ruwa a iya gurin aka yi ruwa ya zo ga sayyidina Amr bin Shu'aib cewa abba zalibin ya faɗa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama a halin ya goyo ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan sintinsa ya ce da shi ruwa ya kishirwa ta kama ni gashi man da ruwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya sauka da kan dabbar da suke haishi da Abu Dalib yana sauka sai ya sara diddigensa a ƙasa haka kamar irin sarar da bin shuga yakan yi ma'aikin Allah ya sara kafarsa a ƙasa sai ruwa ya dinga bulbulowa daga cikinta ya ce da Abu Dalib sako ka sha hadisin da aka rawaita a cikin wannan babi na bubbugan ruwa da kuma yawaitarsa yana da yawa yana daga wannan babi addu'a da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma aka amsa masa a wajen sha da fari so da yawa za a zo a yi masa kukan ruwa ya ɗauke damina ta yi tutsu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu kuma a dinga ruwa ko har akwai lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya addu'a yana kan munbari bai sako ba sama ta goce da ruwa aka dinga ruwa tun daga juma'a har sai da wani satin ya zagayo ana ruwa ba a fasa ba sai da aka sake dawowa aka zo aka yi ma'aikin Allah kuka cewa ruwan fa kuma ya yi yawa har mutane suna neman su halaka dabbobi suna neman su halaka sannan ma'aikin Allah ya ɗaga hannu ya cewa hawalaina la alaina ubangiji ruwan nan a gefen mu za a yi shi ba a kanmu ba shikenan sannan fanjala ta yaka sahabu sari'an ko fata ajab li fahmi halil maqalin shi Ibrahim radiyallahu anhu sai aka ga girgije ya dinga yayewa ya koma gefe baki ɗayan sa wannan fasali kenan yana daga mujizin shugaba sallallahu alaihi wasallama yawaita abinci da albarkar addu'arsa cewa wani mutum ya zo shugaba sallallahu alaihi wasallama yana neman ya ciyar da shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai sa aka auna masa wato rabin ausiki na sha'ir mutumin nan bai gushe ba daga wannan sha'ir yake ci shi da matarsa da bakinsa in yayi baki kullum a cikin wannan buhun za a kamfato
aje a sarrafa ayi abincin da shi abincin nan bai tashi kariya ba sai radda mutumin nan ya ganganci yace bari dai in auna in ga yawan sa to ran da ya zazzage ran abincin kari sannan yazo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari da abin da ya faru ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ai da baka auna ba da baka yi wannan ganganci ba to da kun dinga ci daga gare shi kenan kuma da ya ishe ku abinci matukar rayuwar ku yana daga wannan albarka ta shugaba sallallahu alaihi wasallama hadisin nan sai na Abu Dalhata wanda yake shahararre da yadda shugaba sallallahu alaihi wasallama yace yadda mutum 80 koko mutum 70 ne daga cikin wasu ƴan guntattakin wato gurasa ta sha'ir sai na Anasu shi yazo da wannan karerayen gurasa gurin wanda yake a ƙarƙashin hammata sama ya danko wannan karerayen gurasa saboda karancin saboda rashin yawa abinda za a ce da ya kuya a cikin hammata ai kaga ba shi da yawa to a cikin hammata sai na Anasu ya rungumo dan karerayen gurasa yazo da shi gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a halin mutane suna fama da yunwa babu abinci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yasa aka shimfida wani hankici yace aka karya wannan gutsatsaron gurasa aka kikkarya shi sannan ma'aiki Allah ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa ya tattofa a kansa da kuma hadisin na sayyidina Jabir dan Abdullahi a cikin cewa da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya yi mutane guda 1000 a ranar yakin ganuwa yakin gwalalu daga abinda yake bai fi saki guda na sha'ir ba wa anaqin da kuma wata akuya wadda aka yi romo da ita shine kamar da aka safa dan kisan nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sa ana hakan gwalalu ran da za a yakin handaku to sai wani dutse ya gagara akai dutsen ya kifa suwa duk kayan aikin da ake amfani da su sun lalace saboda kokarin fasa wannan dutse bai fasuwa to aka zo aka kawo ma'aikin Allah kukan cewa ga wata fata ki fashewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga ramin da kansa ya dauki dindurusu yayi bismillah ya daga ya sara ya kuma daga ya sara yayi mai sara uku dutse sai kwankwatsi gaba daya aka dinga kwashe shi to lokacin da yake daga zai sara nan da ya daga sai mayafinsa ya bude haka sai aka ga cikinsa ashe wato duwatsu ma ya daura a cikinsa saboda danji nauyi kwanansa uku a ranar bai ci abinci ba sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da sai na Jabir da Abdullahi gani sai ta da hankalinsa da haka sai ya tafi gida ya samu matarsa ya ce mata ko akwai dan wani abu da ma'aikin Allah zai iya kalace da shi dan naga halin da yake ciki na karancin ci mana yana hawa da rashin abinci sai ta ce to abin da muke da shi dai anan ba zai fi mutum 10 su ci ba sai ce ai ko wannan ya isa ki sarrafa sai injin gaya masa cikin sirri in ya san sai ya zo da shi da iya wa'anda suka samu sai su danyi kalaci ya jawo wata ira akuya sai ya yanka ta ce ai romo da ita kafin dawo to sai je gaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi akwai dan wani abin tabawa a gidana amma ba shi da yawa ba zai wuce mutum 10 su ci ba dan haka zo kai da zababan da kake ganin sun dace sai ku zo ai kalaci da shi ma'aiki Allah yana jin wannan sai ya sa akai shela ci yayi kuwa jama'a Jabir dan Abdullahi yana gayyata ku walima a gidansa kowa ya zo mu tafi to sai ya dafa kai yace ta baci ma'aikin Allah yace a'a kai dai da kake ce mata ka ta fara aiki sai nazo ta hada kulli ta aji amma ka ta fara aiki sai nazo eh tukunyar kuma ta miya ka a sauki ma'aikin Allah yazo sallallahu alaihi wasallama a wani kaulin ma da yaje ga matarsa cito ke abun fa kuma an tono fada fa ma'aikin Allah yayi gayya tace a kai ina ruwanka kai ne kake yace su ko shi ta a shi kai yace su sai kaba ruwanka shi da ya kira sai ya san yadda zai da su ma'aikin Allah yana zuwa sallallahu alaihi wasallam sai ya tofi a cikin kullun gurasar sai ya ce mata ki nemo ƴan tayyiban za su taki aiki ita kuma tana ganin wannan abu ne da bashi da yawa cikin ƴan mutuna kadan za ta gama sannan dan rasulullah dan wannan din ita ke da nemo ƴan tayyi shi ya san abin da ya shuka ai ya leka gurin tukunyar miya kuma ya tofi a ciki ce ka a sauke a dinga ɗiban miyar a haka amma ka a sauke da kan wuta to wannan kullun gurasa da bai mutum 10 su ci ba haka mutum 1000 suka zo suka ci abinci kowa ya koshi kuma aka tashi aka bar gurasa yadda take ba kamar ba a taba ba sai dai mutum goma su goma sun gama ci su fita wata goman ta kuma shigowa a haka sai da mutum dubu suka ci su koshi sallallahu alaihi wasallam sai na Jabir dan Abdullahi ya fada ina muku rantsuwa da Allah wallahi dukkanin sun ci kuma sun koshi har sun tafi sun bar shi yadda yake sun bar tukunyar miyan mu tana tana ci gaba da zabarbara kamar yadda take kamar ba a taba ba sun bar wannan kullun gurasa ana ci gaba da tura gurasa da shi kamar ba a fara ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya yi tofi ne a cikin wannan kullun gurasa da kuma wannan tukunyar miya sannan ya sanya musu albarka sayyidina sa'idu to sayyidina jabir shine rawaton sayyidina sa'idu bin mina'a da kuma aymanu su suka rawaci wannan hadisi ga sayyidina jabir an karbe irin wannan hadisi ma ga sayyidina sabit dan qaisu daga wani mutum kuma daga cikin lansaru da wata matarsa wanda ba a faɗi sunayen su ba ita kuma matar ta zo dan wani abu na kulli wanda yake bai fi a rungume shi da hannu ba ma'ana bai fi a danke shi a hannaye guda biyu ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya zuba shi a cikin wata ƙwarya ya dinga motsa shi da hannunsa yana faɗar abin da Allah ya so ya faɗa na addu'a amma duk wanda ke gidan duk wanda ke cikin ɗakin duk sai da suka ci kowa ya koshi
وَكَانَ ذَلِكَ كَمِنْ تَلَأَ مِنْ مَنْ قَدِمَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ وَبَقِيَ بَعْدَ مَا شَرِكُوا مِثْلَ مَا كَانَ فِي إِنَائِهِ
banda mutanen gidan har wa'anda suka rako ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kowa sai da yace koshi amma kuma aka bar abin da yake cikin gurasa wato cikin wannan ƙwarya kamar yanda yake kamar ba a fara tabawa
وحديث ابي ايوب انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابي بكر بن ابي زرعه ما يكفيهما
da kuma hadisin na sayyidina Abi Ayyub al-Ansari cewa ya sana'anta wa shugaba sallallahu alaihi wasallama da shi da sayyidina Abu Bakarin abinci wato gurgudan abin da zai iya isa su su biyu
faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama qultu 30 min ashrati al-ansari
sai shugaba sallallahu alaihi wasallama yace da shi ka gayyato mu mutum uku daga cikin manya-manyan mutanen Madina sai ya kira wannan mutum uku suka zo aka haɗu su biyar kenan suka ci abinci suka ƙoshi kuma suka bi shaidda yake sannan ma'aikin Allah ya ce je ka kira mutum 60 kuma aka je ka kira mutum 60 su ma suka zo suka ci suka ƙoshi suka bi shaidda yake sannan ya ce ka kira mutum 70 su ma mutum 70 suka shigo su ma suka ci dai suka bashi yadda yake har yanzu abincin da aka mutum biyu fa shi ake cewa wannan aikin
wama arada minhum ahadun hatta aslama wa baya
ai duk gaba ɗayan su ba wanda ya fita daga gurin sai dai musulunta kuma ya cafa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda ganin albarkar sa
ala abu ayyuba fa akala min ta'ami mi'atun wa 80 rajulan
abu ayyuba al-ansari yace sai da mutum 180 suka ci wannan abincin nawa ya zo ga sai na samar ta dan jindubu an zo wa shugaba sallallahu alaihi wasallama da wani akushi wanda yake akwai nama a cikin sa amma mutane suka dinga shigowa suna fita tun daga safe har dare wannan mutane su zauna su ci nama su ci nama su koshi su tashi wasu shigo su ci su koshi su tashi haka aka dinga yi tun safe ake wannan har zuwa dare yana daga wannan albarka ta karuwar abinci daga shugaba sallallahu alaihi wasallama hadisin na sayyidina Abdurrahman dan Abi Bakarin mun kasance mu 130 ne tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin hadisin cewa wato an kwaba kulli wanda yake kamar sa'i guda za a yi abinci da shi sannan kuma aka gyara wata akuya wadda yake za a yi romo da ita aka soya wato 'yan cikinta
alama ibn lahi ma
yace na rantsa da Allah cikin mutum 130 din nan babu wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama bai kunci nan masa wani abu daga cikin kayan cikin akuyan nan ba
summa za'alan jama'a qasatayn fa akalna ajmauna
sannan kuma ragowar nama akuya ma'aikin Allah yayi akushi bi da shi aka zo aka ajiye kowa sai da ya ce kushi kuma wani abu ya rago a cikin wa'annan akusa guda biyu har yanzu bayan an ci an koshin ba na tsora akan raƙumi za a tafi yana daga wannan hadisin da sai na Abdurrahman dan Abi Amrata al-Ansari daga babansa ya ammace irin wannan hadisi ma ga Salamat dan Akwau da Abi Hurairata da kuma Umar bin Khattab ya tara su tabbata gare su san ambace wata yunwa da ta samu mutane tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama a sa shi daga cikin yaƙe yaƙen sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace kowa ya kawo ragowar guzurin da ya rage masa ya kawo magani sai kaga mutum ya zo da dan abin da bai fi cikin tafi ba ya zuba wani kuma wanda ya dan yi kokari shine wanda ya zo da dan fiye da haka wanda ya fi kowa zuwa da abu mai yawa shine wanda ya zo da kaman sa'i guda na dabino tiya daya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tara shi akan wata fata da aka shimfiɗa sai na salamatu bin akwai ya ce na kiyasta tsubin wannan ragowar guziri da aka tara a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai na ga bai fi wato tudun akuya wadda take a kwance ba a ce akuya tana kwance iya dan tudunta to shine iya dan abin da aka tara a wajen sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane kowa yanzu da abin tara guziri dan jakakka ko dan abin da kake tara abin guziri da shi kowa yanzu ya kamfata amma sai da zama babu wani abu na tara abinci a cikin wannan runduna wanda ba a cika ta ba kowa sai da ya cika nasa tap amma har yanzu yanda aka tara din nan yana nan a yadda yake bai rago ba kai kaman ma ya fi da yawa kuma ina gaya muku da a ce duk duniya kowa zai zo a lokacin ya ɗiba sai ya ishi kowa Allah ya ce da mu daga albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo ga sayyidina Abi Hurairata ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni in kira masa ahlus suffa sai na bibiye su hannu tattara su sai aka ajiye wani akushi a gaban shugaba sallallahu alaihi wasallama muka ci iya yadda muke so muka gama amma akushin nan yana nan yadda yake sanda aka ajiye shi bai ragu ba abinda kawai za a faɗa shi ne za a ga dai alamun yan yatsu haka alamun an ɗan ɗiba a sama amma ba wai ya ragu ba ya zo ga sayyidina Ali ɗan Abi Talib yadda za ta tabbatar gare shi shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tara banu Abdul Muttalib guri guda sun kasance su 40 ne kuma ba mutane ne masu sauki ba dan a cikin su akwai wanda zai iya cinye wato tuturnar akuya kuma ya shanya romanta shi kadai ba sai an taya shi ba ma'aikin Allah ya yi tattara su 40 yana so ya musu walima ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sana'anta musu mudu daya na abinci amma suka ci suka koshi kuma abincin yanan yadda yake kawai ba a taba ba summa da abi ussin sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo abin sha kuma aka kawo wato wani akushi aka aje shi ma na abin sha kowa ya sha ya koshi shi ma yawan ziyar da yake kawai ba a taba shi ba sai na Anas ya faɗa
innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nafsa na ce gaba amma ruwa
ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tare da sayyidina Zainabu ya umarce shi ya kira masa wasu mutane wanda ya ambaci sunayen su sannan kuma yace da duk wanda ka gamu da shi a hanya shi ma ka hado da shi
attamsala albayt wal hujratu
ni ko na fita dinga gayya sai da ɗakin ya cika kaf gidan ma ya cika
wa qaddama ilayhim tawran fihi qadru bintin min tawrin jibila hasan
sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ajiye masa wani akushi wanda yake akwai wato wani mandako na dabino a cikin sa dabino ne ake danda kashi ake hadawa da cikui wato daskararren nono kenan ko na raƙumi to ake masa su ɗan dabaru sai a daka shi gaba daya kamar dai da ake mandako to haka ake yin sa to haka yazo aje musu wannan akushi na danda kakken dabino
ko ba a hukunta kudama wanda masa salata a tabi'ihi
ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ajiye musu cewa bismillah gida fa ya cika da jama'a amma akushi daya aka kawo to sai ma'aikin Allah ya tsira ɗan yatsun sa guda uku a ciki sannan ya ce bismillah kowa ya ci
wada alal qawmi yatagaddawna wa yahrajuna wa batiyat tawrana aw mimma kana
mutanen suka dinga zuwa batch by batch wannan su zo su ci su koshi su fita wasu su taso su zo su zauna su ma su ci sai da kowa ya ci ya fita gidan ya yayi amma kuma akushi ina nan yadda yake
وكان القوم احد او 72
متانن نن سن كاي متين 71 كو كو 72
وفي روايه اخرى في هذه القصه او مثلها
يا زو a cikin wata riwaya da ban a cikin wannan kissa ko ko wata kissa mai kutan kutan wannan
inna alqawma kanu zuha'a 300
cewa mutanen sun kai kamar misalin 300
wa innahu akalu hatta shabu
cewa su sun ci sun koshi
wa qala li irfa fala adri hina wa ba'at kanat aksara am hina rubi'at
sannan ma yake Allah ya dube ne shi to dauki akushi kamar da shi tuna kowa ya gama yace ina muku rantsuwa da Allah ni na kasu tantancewa sanda na aje akushin nan da farko shi yafi nauyi ko ko sanda aka gama na dauke yafi nauyi ni sai na ji kamar ma sanda zan dauke din sannan ma yafi cika to ayya sha ɗan yatsu har guda uku ba ka zara wane mutum sallallahu alaihi wasallam
وفي حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه
يا ذات كان حديث النسينا جعفر to yazo hadisin na sayyidina Ja'far as-Sadiq dan Muhammad al-Baqir daga baban sa daga sayyidina Ali ibn Abi Talib yanda Allah ta gare shi
anna Fatima ta dafa hidar ne ga dadi ma
cewa na Fatima ta dafa wani abinci domin cin abincin su na wato na rana
wajjahat aliyya ila annabi sallallahu alaihi wasallam liyatagadda ma'ahuma
sai ta aiki sayyidina Ali sai je ga yato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yau yazo ya ci abinci tare da su ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya ce to ai su ma iyalan gidan nawa sai a aika musu yasa na Fatima ta dinga kamfata tana zuba kowa a akushinta sai da aka aika kowace daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
thumma nabu sallallahu alaihi wasallam wa la ali
sannan shi ma ma'aikin Allah akai masa nasa akushin da ba akai wasu yana Ali shi ma nasa akushin
thumma la
ita ma na Fatima ta dibi nan ta akushin
thumma rafa'at al-qidra wa innaha latatibu
sannan ta dauke tukunya ta mai da ita inda take wallahi har a lokacin tukunyar nan tana ƙara zabarbala kamar yadda take
qalat fa akalna minha ma sha Allah
na da Fatima ta ce bayan ranan ma sai da muka ci gaba da ci daga wannan abincin iya yadda Allah ya so
wa amara umar bin al-khattab an yuzawu da araba an atara gibin bin ahmasa
ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya umar sayyidina umar dan khattabi yayi wa wato mutum 400 guziri mahaya ne wato daga mutanen ahmasu
fa qala ya rasulullahi ma hiya illa asbuhum illa asbuhum
ita ya rasulullahi ai babu abin da yawa ɗan mudu ne kaɗan babu yawa ba zai ishe su ba maki Allah ya ce da umaru kai dai je ka kai abin da na ce maka sai na umaru ya tafi ya dinga auna musu ya dinga aunawa a lokacin da aka bashi wannan abin da aka bashi ya auna ɗin bai fi a ce ɗan maraƙi a tsugunna ba tudinsa bai fi ɗan maraƙi in ya kwanta ba amma sai na umar ya dinga aunawa sai da ya aunawa wa'annan mutum 400 kowa abinda zai guziri da shi kuma da dino yawan zai yadda yake kamar ba ta bawa ya zo a cikin ruwaya nan ta dukainu al-ahmasi
min ruwayati jarir wa mithluhu min ruwayati nu'man
amma yazo a wata ruwaya ta sai na dariru da kuma irin sa daga ruwayan ta sai na Umar dan Muqarranin shi ma dai labarin ya kawo irin yadda yake dinnan
illa annahu kana arba'at min atraki min muzainata
sai dai shi ce waye mutum 400 daga cikin muzainata bai ce daga cikin ahmasu ba
wannan lalata hadisi da yayin zuwa abi ba da mautihi
yana daga cikin wannan hadisin da sai na Jabiru a cikin biyan bashin mahaifinsa bayan mutuwa ta sa ya kasance shi wannan danasa ya bawa dukkanin masu bin ubansa bashi asalin dukiyarsa baki da gonakin sa da dabino duka yace to shikenan yanzu dai gashi nan sai ku raba a matsayin bashin da yake gunku amma ya zama ba su karba ba saboda ba zai ishe su ba in an raraba wani zai zama bai samu abin da yake bin uban nasa bashi ba ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai ya zo masa bayan ya kawo ma'aikin Allah ƙara abin cikin rasulullahi gafa abin da ake ciki babana ya mutu ya babbashi da yawa mun auna mun ga gonakinsa gaba ɗaya ba sai ya biya mun wannan bashin ba ko an rora abin da ake nomawa a cikin shekara biyu ba zai ishe su ba na bujiro musu da asalin duke masu karba to ma'aikin Allah sai ya zo ya umarce shi ce sauke dabinan na shekara guda mu ga yadda za a yi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafiya a cikin wannan dabino da aka sare ya dan kekewa ya a cikin addu'a Jabir yazo dinga aunawa yana biyan bashin babansa da ake bi sai da ya zama ya biya su baki daya wa fadala musulma kanu yajiduna kuma bayan ya gama biyan bashin baki daya zama abin da ya saura irin yadda suka saba saukewa a kowace shekara yana nan yadda yake kamba ta baba a cikin wata ruwaya kuma ya zama misalin abin da ya ba su shine ya rago a gaban sa yace dama masu bin sa bashi yahudawa ne sai suka yi mamaki daga wannan mu'jiza ta shugaba sallallahu alaihi wasallam sai na Abu Hurairah ya faɗa yadda Allah ta bada gare shi yun wata samun mutane zamanin shugaba sallallahu alaihi wasallama sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni shin ko akwai dan wani abu na ce ya rasulullahi akwai dan wani ragowar dabino a cikin wato jaka sai ta tuka kawo min shi mana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannunsa a cikin wannan jaka ya ɗebo wani danki na dabino ya shimfiɗa hannun ya yi addu'a ta albarka a cikin abin da ya ɗebo ɗin nan sannan ma'aikin Allah ya ce je ka kira mutum goma mutanen suka zo suka ci har suka ƙoshi sannan wasu mutum goma su ma suka zo suka ƙoshi duk waɗanda suke cikin rundunar ma'aikin Allah a wannan rana sai da suka ci kuma kowa ya ƙoshi sannan ma'aikin Allah ya ce da shi ɗauki ɗauka kanka ka tafi amma duk sanda zaka ci ka zara hannunka ciki ka ɗebo kar ka ce zaka juyi haka ku aka yi na ɗauka na tafi da shi na dinga ɗiba ina ci tsawon rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina ci daga wannan sarka har zamanin sayyidina Abubakar ina ci daga gareta har zamanin sayyidina Umar ina ci har aka kashe sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu ina ci daga gare shi sai zamana aka tankwabe shi daga gare ni to daga nan ne kuma albarkar ta tafi wannan dalili yasa sarkar ta juye shikenan kuma abin da ke cike ya kare ya zo a cikin wata ruwaya hakika na auna kaza da kaza na daga ausiki daga wannan dabino a cikin ɗaukar addinin Allah an ambaci irin wannan hikaya ma a cikin yakin na Tabuka cewa kuma wannan dabino ya kasance wato 'yan ƙwayoyi ne ba wasu masu yawa ba ne a asali sannan ma'aikin Allah ya sa hannu a cikinsu goma sha kadan ne bai ba asharata bai kai goma sha bai fi goma sha tara ba bai kai ashirin ba ala kulli hali yana daga wannan albarka hadisin na sayyidina Abu Hurairah lokacin da yunwa ta make shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace da Abu Hurairah biyo ne muje gida sai aka je suka samu wata ƙwarya wanda akwai nono a cikin ta an kawo ma'aikin Allah hadiya ma'aikin Allah sai yace ab to ai ga wani abu je ka kira ahadus sufa abokanka gaba ɗaya su zo
kana kuntu ma hadal labani fi kunta ahqa asiba minhu sharbatan ataqawaliha
sai na Abu Hurairah a ransa sai yace to ba zan dai umarnin ma'aikin Allah ba ni wannan ƙwarya ai ban ga abin da za ta yi wa hannun sufa ba kamata a ce ni kadai in shanye ta kawai in samu dan ji kwarkwara a jikina in wata make ni kuma a ce dan wannan a ce in gayyato mutane amma da tunda umarni ne sai na je na kira su ya ambata cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi shayar da hannun sufati sai na hadu ina miƙa wa mutum na farko sai ya sha ya sha ya sha ya koshi sannan ya dawo da ƙwarya in sake miƙa mutum na biyu sai da baki ɗayan su kowa ya sha ya koshi sannan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan ƙwarya daga gare su sai ya faɗa sai ce to Abu Hurairah sauran ni da kai maka ragi zauna kai maka sha iya shan ka mu gani na karɓa na sha na sha na sha na miƙa maki Allah ya ce a saki sha dai bai gushe ba in sha in miƙa masa maki Allah kuma ce sha dai in kuma sha in sha in miƙo ya ce sha dai har sai da na ce la na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ya rasulullahi babu sauran gurin da wannan zai shiga a dai ciki na nan babu sauran guri ko ina ya cika sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan ƙwarya sai ya gode wa Allah sannan kuma ya sha abin da ya saura a cikin ta ya zo a cikin hadisi na sayyidina Khalid dan Abdul Uzza cewa shi wato ya fede wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata akuya to a asali shi iyalin sayyidina Jabiru sun kasance Khalidu kai sun ya kasance kan yanka musu akuya a gidan amma ba ta isa su saboda yana da yawan iyalin suna da yawa in ya yanka akuya a gidansa ba ta isa ko da za a yi kashi a ce kowa kashi za a miƙa masa ya zo ba za ta isa ba cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya ci daga wannan naman akuya sannan sai ya zuba ragowar abin da ya rige na wannan naman akuya bayan ma'aikin Allah ya gama ci daga walimar da Khalidu ya masa to sai ya zuba a cikin wani guga na sayyidina Khalidu sai ya masa addu'a ta albarka a ciki wanda sai da zalika li iyalihi to sayyidina Khalidu sai ya dauka ya ce ya kai wa iyalin sai ya ce ga ragowar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ku zo ku ci suka ci kowa a gidan sai da ya ci amma suka rage abu bai kare ba Abdullahi biyu shi ne ya amince wannan labari nasa ajurriyu ya zo a cikin hadisin na ajurriyu a cikin auren wasu gaba sallallahu alaihi wasallam da na Fadima ga sayyidina Aliyu cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya umarci sayyidina Bilalu cewa ya kawo wata akushi wanda yake ba ta dauka fiye da mudannabi hudu girman akushin ya mudannabi hudu kamar tiya ɗaya da yake iya dauka ko kuma mudannabi biyar kuma ya ce da shi bayan ya kawo wannan akushi ya je kuma ya yanka dan taure ya kawo dan ai walima
fata
rubu bizalika fada ana fira siha to sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni dinin na kawo maikin Allah sai yayi zungura a kanta
summa alhalan nas tafaru
mana maikin Allah ya sanya hannunsa ya taba shi mai albarka sannan sai ya ci a dinga shigo da mutane yanki yanki
ya kuluna minha hatta farahu wa bayyana minha fadlatun
suka zo suka dinga ci kowa ya zo ya ce tafi kowa ya ce tafi kowa ya ce koshi kuma argowa ya rugu maikin Allah ya sanya wa abin da ya rago albarka sannan ya umarni a dauki abin da ya saurayi zuwa ga matayansa maikin Allah ya ce gashi nan ku ci kuma ku ciyar da matan da suka zo taya kumarna ya zo a cikin hadisin na sayyidina Anasu yadda Allah ta tabbata gare shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi aure sai baba ta wato ummu sulaimin ta sana'anta wani haisu wato ɗan wancan mandako da muka ambata sai ta sana'anta irinsa ta sanya shi a cikin wato wani daru ta ce in je in kaiwa shugaba sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ajiye anan ka je ka kira min wani da wani sannan kuma duk wanda ka hadu da shi shi ma ka kira shi na je na dinga kiran nasu ɗaya ma ɗaya suka zo ban bar kowa wanda ban kira ba kowa sai da na kira duk wanda na gamu da shi sai na kira shi ya ambata cewa sun kai misalin mutum 300 suka zo har sai da suka cika wato gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ɗakin sa sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ku yi da'ira mutum 10-10 sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya daura hannunsa akan wannan abinci ya addu'a cikin sa ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa suka ci baki ɗayansu kowa sai da ya ƙoshi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ni ɗauke akushinka ɗaya na annabi sai ya ce ni ban gane ba lokacin da na ajiye daren nan shi ya fi cika ko kusan da na ɗauke shi ya fi cika mafiya yawan hadisan da aka rawaito a cikin wannan fasali suna cikin sahihul bukhari
وأضعافهم
من التابعين كما معنى وانا حديثي متون قوم شاء وانا أبو لكي تكين صحبيني سكا حتى وجه رواية صحابي وانا يا رويت إرن وانا معنى صحابي وانا ما يا رويت إرن وانا صحابي وانا ما يا رويت متون قوم شاء وانا وانا تكين صحبيني سر رويت وانا لا بالي نك أروار يوان أمنشد على بركة ما أيكي صلى الله عليه وسلم سوكما ninkin ba ninkin din sai daga cikin tabi'ai suka rawaita daga gare su dan haka wannan hadisi ya zama mutawatiri kenan labarin karuwar abinci da albarka ma'aikin Allah ya zama hadisi mutawatiri saboda yawan waɗanda suka rawaice shi daga shugaba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan tabi'ai din kuma waɗanda ba za su kirgo bane suka rawaice hadisin su kuma a cikin tabi'in tabi'in kuma da yawa daga cikin waɗannan labarai da aka ambata na karuwar abinci sun zo a cikin kissosi shahararru da kuma an yi su ne a gurare inda mutane da yawa ne a gurin ba mutum ɗaya ko biyu ne suke gumba mutane da yawa ne a wajen da haka su ma yawaita tasu yana matsayin kamar sun rawaita ko da ba su faɗa ba domin yin shirin su bayan sun ji ruwayar alamar yadda da abin da aka faɗa ne wala yumkin tahaddusu anha illa bil haqq irin wannan kuma kissa ce da ba zai yi ka ambata ta ba in ba da gaskiya ba wala yaskutul habiru laha kuma waɗanda suka halarci sanda aka yi wannan abu ba za su yi shiru ba alama unkira minha inda sun ji wani abu wanda yake ba gaskiya ba a cikin abin da aka ambata da an zo an faɗi cewa kaza ya faru kuma wane yana gurin a cikin sahabbai wani ya ji kuma ya san baya nan aka yi ko kuma a yana nan amma abin da aka faɗa ba shi ya faru ba ai da ba za a ji ya shiru ba da an ji ya musanta saboda haka yin shirin nasu ya tabbata cewa abu ne wanda yake ingantacce kenan haka sai mu kwana akan wannan fasali dan ya zama kwanan namu akan su tawassuli ne da wannan albarka ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya yalwata mu ya yalwata dukkan al'ummu Allah ya yalwata wannan kasa ta mu da abinci albarka annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma abin sha da dukkan nau'in arziki abin da muke nema gurin ubangiji Allah ya huwace halin da ake ciki na tsadar rayuwa dinnan da wahalar abinci Allah ya yi mana albarkar wannan fasali da muka kwana akan sa albarkar wannan addu'a ta shugaba sallallahu alaihi wasallam
ya rabbi bi zati wa bi sifati fa kullana fi sa'ir halati وزادنا لعمل الإحسان وانظر إلينا وانصر أن الدين أد حقوقنا وأد الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز عني كل من كان آسنا إلي من رب الجزاء الآسنا بالمصطفى الشفيع يوم المعشرين عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمم عليه صلى ربنا وسلم فاض بالخير لنا وأمم عليه صلى ربنا وسلم بالخير لنا وأمم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر لكم ولا جيل سرادك المستقيم وعلى آديها كقدره ومقداره لازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بارك الله فينا فيكم
الحمد لله من أقول يا الله تبارك وتعالى الله ينونا من ونن لوكتي كما داك سوم ونن كراتو إن شاء الله يسامن حتم السلايفية muna fata Allah ya saki maimaita mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba abinda muka yi babu shakka wannan tafi ne mai albarka kamar yanda aka sha fada saboda abinda ya kunsa na daga fadar girman annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma gurguji alkadarin sa wato a tsakankanin annabawa da kuma koyar da mutane wato yadda za a girmama shugaba sallallahu alaihi wasallama to wannan wato littafi ne wanda yake mai girma kwarai da gaske kuma wanda yake mai albarka alqazi iyadin al-yahsibi Allah ya saka masa alkhairi shi ya wallafa wannan littafi kamar yadda muka sha karanta tarjumar sa a duk lokacin da muke bude wannan karatu kuma wannan littafi shine farko a irin wannan babi wato shine farko a irin wannan babi duk wanda yazo ya saka wani abu a cikin irin wannan babi a bisa min walin sa to ya saka ne a bisa irin sakar da alkadi iyadin yayi radiyallahu anhu kafin shi babu wanda ya riga ya sha irin wannan wato tsari kuma malamai suna faɗa Allah kalla a wancan lokaci dai ba yanzu da talifi yayi yawa ba cewa laula shifa da ma'urifal mustafa in ba dan a shafa ba to da ba san alkadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkadi ya daga wanda ya fara wato fito da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara idanun malamai da kuma idanun dukkanin al'umma baki daya da wannan talifi nasa Allah ya saka masa alkhairi karanta wannan littafi abu ne wanda yake abu mai girma kuma abu ne wanda yake ana rajayin albarkar sa saboda haka muna addu'a muna fata albarkar wannan karatu da muka yi Allah ya amsa dukkan bukatunmu albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama da bukatun wanda duk suka yi mana wasiya da addu'a tayi da yawa suna ta wasiya da cewa ai musu addu'a yayin khatama to Allah ya san bukatun su daki-daki ba sai an yi ta fadawa na ya aika addu'a ko wani ya aika addu'a ba Allah shine ake neman addu'ar a gurin sa kuma shine masanin bukatun bayi shi yake kallon zakatan kowa ya alimu kha'inatul ayuni wa ma tukhfi sudur saboda haka muna addu'a albarkar wannan littafi da muka kammala karanta shi ko da yake ba kaiwa muka karshen sa ba to amma dai albarkar wannan hatama da muka yi Allah ya amsa duk wa'annan bukace-bukace albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa'anda suka aika da sadakoki duka Allah ya gani muna addu'a Allah ya fi miya bawa Allah ya karba musu Allah ya biya bukatun su da muna bukatun baki da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suka tattaki suka zazzo domin su taya mu a wannan munasaba mai girma musamman mai girma limamin bucci gashi yana zaune Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara jagoranci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk shekara dai ana bibiyan mu ana musharaka da mu a cikin wannan alkhairi to muna godiya kwarai da gaske muna fata Allah ya saka masa alkhairi Allah ya jaddada rahama ga malam Allah ya sa rakiya ta tsawo albarka annabi sallallahu alaihi wasallama kuma muna godiya ga dukkan yan uwa da suka zazzo musamman waɗanda suka yi wata tsaki tun daga nesa ko sun shigo tun daga garin Kano
wasu kuma ga malam Murtala ina gani sakataren mu na committee wato shura ta yankin masarautar Bici malam Murtala daga Munjibir da shi da bukirkiyar sa da dukkanin mutane dai da suka zazzo to duka muna godiya gare su Allah ya saka da alkhairi lokaci ya riga ya ja saboda haka ba ta magana zan yi mai tsawo ba zan bada abun magana ga shugaban mu sayyidi malam Habibu Abdulhamid ya mana kalma ko da biyu sannan liman shi ma ya mana kalma malam kuma sai ya mana addu'a ga baki daya mai fatan Allah ya maimaita mana kafin haka ina jaddada godiya ga ƴan committee wannan karatu da suka yi ta dawainiya ganin wannan karatu ya yiwu Allah ya saka musu alkhairi kuma bitali ina godiya ga su ma ƴan committee wannan masallaci su ma Allah ya saka musu alkhairi irin dawainiyar da aka yi duka muna godiya Allah ya saka da alkhairi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka aika da sarkoki Allah ya saka musu alkhairi wanda suka ta halarta karatu su ma Allah ya saka musu alkhairi akwai ɗaya daga cikin wanda suke masu nazanta wannan makaranta ne malam Alhaji Abdul Shekari wanda yake na fama da larurori na jiki san ko da shi da shi ake wannan karatu to muna addu'a Allah inganta lafiyarsa duk marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya akwai kuma ɗaya daga cikin mahalarta karatun shi ma wanda yake yayi tafiya wani wuri mai nisa kuma wuri wanda yake yana da hadari yana da kuma addu'a shi ma Allah ya kawo su lafiya to muna masa addu'a dan Allah ya kawo su lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai a mika abun magana ga malam Habibu kamar yadda aka faɗa kaga wannan zaka ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم ني با وتا مغانا زان با musamman tun daga liman ga malam kuma ga lokaci ya ja illa dai kawai in jaddada kamar yanda shi ya gabatar da wannan majalisi mai albarka ya fada cewa babu shakka wannan littafi ne mai albarka wanda ba yi irinsa ba kuma an duba shi wanda ya littafin irin yadda ya albarka a cikin Allah ya albarka a cikin dukkanin ayyukansa gwarzo ne masanin hadisai yanzu nan ƙarshen littafin ko kuma ce ƙarshen fasalin da aka kawo ake cewa duka mafi yawancin hadisan da aka kawo suna cikin Buhari dama wannan shi zai nuna ma ƙwarancewarsa saninsa da hadisai sau da ka duk abin da ke ciki duk sukan masu suka a dangane da janibin manzo sallallahu alaihi wasallam ba za su yi sukan ashwa ba saboda mafi yawancin hadisan da ke ciki hadisai ne ingatattu musamman halittafi ma ya yi wanda ya kira shi wanda ya yi halin wato hadisai waɗanda mafi yawanci masana hadisai suke ta baba a kai dangane da ko mutanen da suka rawaito hadisan to ya yi littafi da ya ware ya yi sharhin wannan hadisan da suka zo a cikin muwadda da kuma hadisan da suka zo a Buhari da Muslim saboda haka babu shakka littafi ne mai albarka kuma gashi aka dace a wannan wata mai albarka mai alfarma wanda dama irin waɗannan abubuwan ake so in wa a talizimta kwarantawa ko saurare ko duk inda ake irin waɗannan abubuwan wato a irin wannan wata mai albarka wanda gashi dab yake tafiya kuma in ya tafi ba sani ba ko dukkaninmu mu sani ba ko Allah zai dada mu a raye a cikin wannan wata dan haka idan mutum ya samu dama sai amfani da ita kafin ta tafi dan haka muna gode dukkanin wanda suka samu dama suka halarta kuma abin da aka karanta Allah ya amfane mu da shi Allah ya ba mu albarkarsa Allah ya sa mu cikin bayan da ake yantawa a wannan watan mai alfarma alfarman da Allah sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد maulanmu, jagoranmu, babanmu, Allah ya ƙara lafiya da tsawon kwana mai albarka, Khalifa Malam Habib da kuma dokta da yake gabatar da wannan majalisi mai albarka da dukkan mahalarta wannan wuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Alhamdulillah, kamalan da ba ta wuce a mun shi da kansa dokta mai gabatarwa ya yi la'akari da lokaci, Khalifa da aka ba dama shi ma dai ya yi maganar lokaci, kuma mun san lokacin irinsa, don haka ba buƙatar wata magana mai tsawo, illa dai in ɗora inda shi Khalifa ya yi faɗa na daraja wannan littafi da matsayinsa a tsakanin al'umma musulma, kuma mu dubi manufar wallafa littafin. Littafin nan alƙali ya yi shi domin ya fito da ko ya sanar da ko ya tunatar da al'umma haƙƙoƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da suke a kanmu, da irin yadda ya kamata a ji nauyinsa, a girmama shi, a so shi da sahabbansa da iyalan gidansa da dukkan dai abubuwan da ya kunshe tun a muqaddimarsa. To ni kira na da zan yi mana shine mu yi kokari abinda muka ji a irin waɗannan wurare, musamman waɗanda suka lazamci karatun daga ran da aka fara zuwa ran da aka tsaya, mu yi kokari mu kwatanta abinda muke ji irin yadda sahabbai suke jin nauyin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, suke girmama shi, suke kaddara shi, da kuma su kansu abinda ya hau kanmu na mu girmama su tunda sun girmama mai girma. Wannan shine kira na a gare mu, ba mu ji din kurin ba, mu yi kokari manufar da aka wallafa littafin ta bayyana a cikin rayuwarmu. Dama dan irinmu aka yi, mu da muka zo daga baya ba mu rayuwa da shi ba, ba mu rayu tare da waɗanda suka rayu da shi ba, bare mu ga yanda ake masa. To gashi nan an zuba mana komai a cikin littafi, ba abin da ya rage mana illa mu yi kokari mu yi aiki da shi irin yanda ya kamata. Kuma mun ji irin yanda albarkarsa take ko da ya karatun yau, don haka wanda yake tunanin ta wuce ko yake daidai wani tunani irin gurɓataccen tunani, sai mu bar shi da kayansa. Albarkar nan tana nan kuma har gobe, in baka samu ba hanya ce baka bi ba, in ka bi hanya za ka samu. Kai wanda ma bai bi hanyar ba ai yana samun albarkacin nasa, ko ya sani ko bai sani ba. Tunda abin da muke yi aka kyale mu, ba a halakar da mu, ba a yi mana guguwa, ba a yi mana kaza, ai arzikinsa ne sallallahu alaihi wasallam. In ba dan haka ba, da tuni mun zama tarihi, don wata al'ummar ba ta yi abin da ya kai rabin abin da mu muke yi yanzu ba, kuma Allah ya tafiyar da ita. Saboda haka ina fata Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa shi alƙali da alkhairi a irin wannan hidima da ya yi, ya kuma ci gaba da ba shi lada duk sanda aka karanta wannan littafi. Shi kuma dokta da ya yi ɗauki ɗawainiya ta karantar da wannan littafi a wannan zawiya mai albarka mai tarihi, Allah ya ƙara basira, Allah kuma ya ƙara albarka a cikin rayuwa. Ubangiji Allah ya ƙara yawaita mana irinsu, domin ba ƙaramin alkhairi ba ne ka samu wanda zai riƙa tuna maka Allah, ya riƙa tuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara nisan kwana mai albarka. Ina fata a cikin addu'ar da za a yi a sanya dan uwa da Allah ya karba a cikin goma nan ta ƙarshe. Malam Ibrahim na Kaulaha, Allah ya jaddada masa rahama. Da sauran dai waɗanda suka rasu maza da mata, Allah ya jaddada musu rahama. Ubangiji Allah, yanda muka zo lafiya, Allah mai da kowa lafiya. Allah ya amfane mu da abin da muka ji. Ubangiji Allah ya sanar da mu abin da zai amfane mu duniya da lahira. Waɗanda kuma duk suka tsaya da hidima ta jikinsu ko aljihunsu ko tunaninsu, Allah ya saka musu da alkhairi. Na yi farin ciki na ga ba tare da an yi magana ba, an kewaya mutane sun mammotsa wani wuri sai da aka yi magana. Mutane ba sa son motsawa, suna rena abin da za su bayar, ko suna ganin ba su da shi ko ba shi da yawa. A'a, ka ɗauki shawarar Bashar bin Burd, shi abin da yake cewa Burdan Nawala la yamna aka killatuhu inna tamara turja idza awraqa al'ud. Kar ka rena abin da za ka bayar. In aka zo harka alkhairi, abin da kake da shi ko yaya ne, yi iya ƙoƙarinka. Ba za mu ce ka yi irin ta sayi na Abubakar ba, tunda kai ba sayi na Abubakar ɗin ba ne. Ka iya yi kuma ka rushe ladan ta Bahaushe kyautar zagaya ban ɗaki ko? Shi baya wa yake duka ba ruwansa. To tunda ni da kai ba za mu iya bawa duka kuma mai shiru ba, to mi abin da za mu iya. Amma dai kar mu bari a banmu a baya. Duk lokacin da ake wata harka ta alkhairi, kaga ana mimmiƙawa, kai ma miƙa abin da Allah ya hore maka. Ubangiji Allah ya karɓa dukan waɗanda suka yi hidima kafin yau da wanda suka yi yau ɗin, Allah ya saka musu da alkhairi. Abin da aka bayar Allah ya ninninka shi. Dama dai man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaluha, kuma mun san wannan watan ninkin ma ninkin ba ninkin ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salati goma ga Allah. Shi wannan bawan Allah da ya rasu, mu karanta ayatul kursi uku, wal huwa Allahu uku, salatul fatih uku. Allah ya jaddada masa rahama. Da sauran wa'inda suka rasu a wannan gari namu da sauran ƴan uwanmu a ko'ina suke. Allah ya ji kan magabatanmu, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya biya bukatunmu, matsalolin da ke damunmu a wannan ƙasa Allah ya yi mana, Allah ya yi mana. Waɗanda suke ɓata mana rayuwa, suke ɓata rayuwar matasanmu, suke ɓata al'umma, Ubangiji Allah ya shirye su, Allah ya shirye su. Dan da ba su shiri ba, Allah ya mana maganinsu. Dukkan wani abu na ƙunci da tsanani, Ubangiji Allah ya yi mana. Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan ibada lafiya, ya hore mana yanda za mu yi hidimomi cikin nishadi da farin ciki. Shugabanninmu Allah ya musu jagora, Allah ya riko da hannuwansu. Yanda muka zo lafiya, Allah mai da kowa lafiya. Fatiha da salatul fatiha. اللهم اغفر لهينا وميتنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا وحرنا وعبدنا وهالرنا وغائبنا ودائينا وآسينا. اللهم انت بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير، فمن علينا بقضاء رب العالمين. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والأوري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.